الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 17 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 17 ga watan 2 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne yau ba laifi tambaya daya zuwa biyu sukan iya gabata na'am
malam kamar mutum ne yana sallah sai ya kafa ta kama shi kuma sai ya mance da kafa ta kama shi har ya fara nafila to yana cikin nafila sai ya tana shin zai cire ya kawo bari ne kuma sai bayan ya iya nan
wai misali kana sallah da kai sallah kabli ta kama ka kamanta ba kai ba bayan ka sallamce har ka shagala da yin nafila shin za ka yi wannan kabli ko ba za ka yankewa za ka yi kai kablin ko yaya za ka yi abinda za ka yi a nan sai ka gama sallamcewa daga nafilar ka sannan sai ka yi harama ka fuskanci alƙibla ka yi kabbara ka duka ka yi kablin domin duk wanda kabli ta kama shi ya manta da yi bafsi bayan sallamcewa kuma ba a yi nisa ba arwala shi ba ta warware ba bai tashi ba ya fita daga masallaci to abinda zai yi sai ya yi sujada ba a da ta tsaya masa matsayin kabli kamar yadda bayani ya gabata na'am mai magarba ya bi mai isha mai magarba idan ya bi mai isha idan an yi uku sai ya zauna sai ya jiransa in ya kawo ta hudu in ya salamce sannan ya salamce lokacin da aka yi ta uku kai sallarka ta cika sai ka zauna ka yi jiransa idan ya zo da ta hudu ya salamce sannan ka salamce na'am wai misali mutum ne ya fitar da zakka ya ba iyalinka kai ma da ka fitar da ka ba iyalinsa in iyalin kowa sun cancanci cin zakka in aka ba su ya halatta an gane ko amma wanda bai cancanta ba a bashi idan aka bashi wannan zakka ba ta yi ba kuma abinda muke so mu gane kar a maida abin a matsayin biki na ka ba iyalina ni ma idan na fitar dole sai na ba iyalinka tare da cewa kuma ga waɗanda suka cancanci a ba su wannan zakka na'am
barkashin tabbai mallam ya yanzu shi mai bin mai magarba wanda yake bin mai isha din in ka ce mai ishan yayi kushi guda ne kenan shi uku ne na koyon da zai mishi in yazo yayi shi uku shi ma da rasa tsarin cikin ko kuwa shi ya ne
ban gane ba yanda kake ni
ya shi mai
to tambaya biyu ma muka ce za mu yi ai har mu yi tambaya uku sai mu je darasi wanda yake ne qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-hadith as-sadis wa as-sab'un ba'da al-mi'a ana abdullah ibn zaid ibn asim radiyallahu anhu annahu qala لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يؤذ الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأبناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبئير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شئبا لسلكت وادي الأنصار وشئبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض مالان الله يجي كنسا كيفدا حديثنا 176 رواية عبد الله ابن زيد ابن عاصم الله إكرم سيدا كيفدا شوا لما أفاء الله على رسوله يوم حنين yayin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dawo ma da manzansa abin da yake tun fil azal nashi ne da waɗanda suka bi shi har zuwa kiyama a ranar yakin Hunayn wanda lafazin afa'a an ciro shi ne daga alfai kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa ma afa Allahu ala rasulihi min ahadil qura falillahi walir rasuli walidhil qurba al aya shine yace lamma afa Allahu ala rasulihi yawma hunay idan aka ce alfai shine abinda musulmi suke ribatuwa na dukiyar kafirai dukiya ta kafirai an ambace ta da cewa alfai kamar yanda asalin alfai a halshi na larabci wato inuwa ta yamma ita ce ake kira da alfai bayan kenan gushewar rana domin idan rana ta hudu inuwa daga gabas take yi yamma idan rana ta karkata daga yamma inuwa take yi gabas don haka inuwar marici ake kiranta alfai ta safi sai a kiraye ta azwil to dukiya ta kafirai an ambace ta da cewa alfai lokacin da ta dawo hannun muminai domin tuncan duk abinda Allah ya halitta a ban ƙasa wannan cancanta ne ga masu imani su saboda masu imani ubangiji subhanahu wataala ya jaddada mana dukkan waɗannan ni'imomi kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a dan asali shine imani duk wanda Allah ya halitta duk dan da yake zawwa duniya yana zawwa ne a matsayin sa na musulmi kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamu don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitra manzon Allah yace babu wani da da ake aihuwa face ana aihuwar sa wato akan addinin musulunci maza Allah ya ce fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani mahaifansa idan yahudawa ne sai su rikida shi su maida shi bayhude in ɗan mushau ne su maida shi ɗan mushau in maguzawa ne su maida shi ba maguje amma duk wanda aka halicce shi duk wanda yake zawwa duniya yana zawwa ne akan addinin musulunci haka hadisin Iyad ibn Himar Allah ya kara masa yadda wanda hadisin na cikin sahihu Muslim ubangiji ta'ala ke fada khalaqtu ibadi kullahum hunafa Ubangiji ta'ala ya ce bayina gaba ɗayan su na halicce su a matsayin musulmi suna masu karkace ma dukkan wani addini zuwa addini mai kyakke shine addinin musulunci. To dan haka kasancewar ita dukiya gaba ɗayanta Allah ya halicce ta ne saboda mu'mini kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الشاهد قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا دون أبن الله يحلت ننئما عن رأيوات الدنيا نمؤمنين angane ku duk wanda yayi tarayya da mu'minai a cikin ni'imomi na Ubangiji subhanahu wata'ala kadangare ne yake shan wato kadangare ne yake shan ruwan kasko albarkacin kaza angane ku amma idan aka wayi gari kiyama duk wani abu wanda yake na ni'ima yake banta ga masu imani don haka yace khalisatan yawmal kiyama to don haka anan kenan shi kafirci daga baya ne yazo asali kenan shine imani duk abinda Allah ya halitta na dukiya ya halice shi ne saboda mu'minai don haka duk abinda musulmi suka ribato na dukiyar kafirai wannan daman asali dukiyar su ce sun dawo da kayan su ne zuwa gare su don haka yace lamma afa Allahu ala rasulihi yawma kunai yayin da Allah ya dawo ma manzansa dukiya ta kafirai ta zama ganima gare shi da shi da mabiyansa a ranar yakin Hunayn wanda Hunayn sunan wani kwari ne wanda yana kusa da da'ifa tsakanin shi da Makka wato tafiya ce ta mil 10 wani abu yafi kusa da kudu maso gabas wato daga Arafa wanda anan ne wato aka hadu tsakanin kabila ta Hawazin da su da Banu Saqif waɗanda suka yi haɗin gwiwa domin su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuwa kasancewar ya kasance a shekara ta 8 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci Makka da yaki kamar yadda bayani ya gabata wanda a yakin Hunayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Madina sai da ya fita da sojoji 10,000 wanda daga sojojin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da su sai da ya fita da sojoji 10,000 sannan aka samu 2,000 daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ribace su a birnin Makka suka zama fursuna kuma manzon Allah ya musu baiwa gaba ɗaya aka ce an yafi musu an sake su sai da aka samu 2,000 suka mara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya shine an gane ku kuma kamar yadda muka yi bayani a babu wani yaki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka samu ganima mai tarin yawa irin ganimar da aka samu a yakin Hunayn wanda tumaki da awaki sai da aka samu kusan 40,000 raƙun ma ba magana bayi sai da aka samu kusan sama da mutum 3,000 to shine anan sai ya ce qasama fil nasi wa fil mu'allafati qulubuhum wannan ganima gaba ɗayanta da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kasata tsakankanin jama'a me ake nihi da jama'a anan sune almuhajirun an gane ko wa fil mu'allafati qulubuhum da waɗanda suke abin lallasar muzukata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kadai wato ya raba ma ganima sai ya ce walami udil ansara shay'a mutanen Madina daidai da wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba su ba daga cikin wannan ganima daidai da ila akuya ɗaya ba a ba su ba nan da yace qasama fil nasi wa fil mu'allafati qulubuhum abinda zamu iya dauka na darasi ashe shugaba shi ya cancanci raba ganima kamar yanda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya raba wannan ganima an gane ku sai yace fil nasi wato a cikin jama'a sune kina almuhajirun kuma anan abin da muke so mu gane ita ganima ta yaki idan aka tattara ta ba sai an dawo gida ba a can ake raba ta domin ita wannan ganima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ta ne anan kan hanya lokacin da ya yada zango a jirana anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ganima ta yakin Hunayn wanda bayani ya gabata a cikin daren bayan ya raba ganima manzon Allah ya zo Makka yayi umra ya koma asuba ta masa a can Jirana don haka da yawa daga cikin sahabbai basu san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan umra kuma bayani ya gabata a cikin watan Zulqa'ada ne sai ya ce wa fil mu'allafati qulubu da waɗanda suke abin lallasar mazukata wannan gaba ita ce mahallu shahid abin da yasa malam ya shigo da wannan hadisi daga cikin abin da aka samu na ganima ta yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba waɗanda suke abin lallasar mazukata wanda kamar yanda ake ba su daga cikin dukiyar zakato haka duk abin da aka ribato na ganima shugaba yakan dauka ya ba waɗanda ake buƙatar alallashi zakatun su wannan bayani ya gabata abin lallasar mazukata kala-kala ne na farko akwai wanda za a dau dukiya in ma ta zakka ko ganima ta yaki a basu domin kwadayin su musulunta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau raqumi 100 ya ba Safwan ibn Umayya ya kara masa 100 ya sake kilgo 100 ya kara masa sai da ya ba sa raqumi 300 daga cikin wannan ganima ta Hunay Safwan ibn Umayya yake cewa da a doran kasa bani da makiyi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi bai gushe ba yana bani yana kara mu sai da ya zamanto a doran kasa ba wanda nafsu sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin su kaga wannan ya bashi ne dan kudayin ya musulunta kuma Allah ya azurta shi da musulunci akwai wanda ake ba su domin imani ya kara tabbata a cikin zukatansu sun musulunta amma imani bai tabbata ba a cikin zukatansu to wannan akan dauka a basu wanda kuma galibin ganimar da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ta a cikin mu'allafati qulubuhum kamar wannan mutum 2000 waɗanda suka mara masa baya suka tafi tare da shi duk galibin abin da aka samu na ganimar manzon Allah ya raba musu sannan akwai waɗanda ake basu a matsayin su na shugabanni na musulmi domin su kula da tattaro da dukiyar zakka daga hannun mabiyansu su kawo ma gwamnatin musulunci sannan akwai wanda ake dauka a basu a matsayin su na musulmi wanda basu jima ba da musulunta amma me ake nihi saboda manyan gari makamantan su su ma su yi kudayin musulunci su ga yanda ake ba waɗannan su ma kenan wannan kudayin dukiya ya kai su su musulunta don haka wannan ita ce hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace walam yu'dil ansar shay'a mutanen madina daidai da wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba su ba shay'an anan nakira ce fi siyakin nafi wahiya tufidul umum daidai da ila akuya dai manzon Allah bai ba su ba saboda wata hikima kamar yanda bayani zai zo nan gaba mutanen madina ubangiji ta'ala shi ya musu wannan laqabi da nasina alqur'ani kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية ده فدس لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة الآية ده هكا لقبيني واند الله يرد مسو وانا لقبي ده سمع بقوي كما هكا منزنس صلى الله عليه وسلم شيما يا أمبجيس لفظن الأنصار جمعينينا نصير إن أكتش نصير wanda zai sadaukantar da rayuwarsa da dukiyarsa ya mara maka baya akan cimma wata manufa da kake nihi kamar yanda su mutanen Madina sun sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafaka kuma suka dau alƙawarin za su taimaka masa da ransu da dukiyarsu kuma za su bashi kariya irin yanda suke ba matansu da kankanan yaransu don haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya musu wannan laqabi wanda kuma wannan wani yabo ne na musamman an gane ko wanda Allah ya musu wanda za a ci gaba da karanta shi har zuwa kiyama shine yake cewa walam yu'dil ansar shay'a fa ka'annahum wajadu fi anfusihim idh lam yusibhum ma asaba an-nas kace mutanen madina sun ji haushi a cikin zukatansu domin abin da ya samu mutane na ganimar yaki bai same su ba su kuma suna ganin cewa sun cancanta a basu saboda da su aka fito aka fafata to menene yasa su ba za a basu ba hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta buyi gare su saboda suna ganin cewa suna da haƙƙi na a basu kuma ba a basu ba menene laifin su fa khababahum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yaji labarin irin gunagunin da mutanen Madina suke yi manzo Allah sai yace a tattara masa su abu daya kar wanda yaje ya shiga cikin wannan taron in dai ba ansari bane ba mutumin Madina bane ba su kadai manzo Allah yace a hada masa su abu daya aka tattara masa su abu daya fa khababahum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yaje cikin su manzo Allah ya tsaya yayi khubba fa qala sai manzo Allah yace ya ma'ashar al-ansar wanda bayani ya gabata duk khubba da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi farko dai yana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata masa yabo sannan yayi salati ga manzansa sannan kuma ya gabatar da sakon da yake nihin gabatarwa shine anan sai yace ya ma'ashar al-ansar yace ya ku taron mutanen Madina lafazin ma'ashar suna ne na jama'a wanda wata sifa take tattara su kamar misali idan aka ce ya ma'ashar at-tullab kaga anan kira ne wanda yake banci dalibai malamai ba sa ciki kuma yan kasuwa ba sa ciki amma idan muka ce ya ma'ashar al-asatiza kaga dalibai ba sa ciki idan muka ce ya ma'ashar tujjar ɗan kasuwa kadai muka ke banta da wannan kira duk wanda ba ɗan kasuwa ba bai ciki in ku ya shiga to wannan karab shiga ne mai ake fada a Hausa gura cikin miya to dan haka anan da yace ya ma'ashar al-ansar ɗan Madina kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kira yace alam ajidukum dullalan fahadakumullahu bi manzo Allah yace shin ban same ku ba kuna batattu Ubangiji ta'ala ya shiryar da ku zuwa tafarki madaidaici a sababina wannan haka ne duk wani shiryayye da ya samu shiryuwa a lokacin da ya gabata da lokacin da ake ciki da lokacin da zai zo nan gaba har zuwa kiyama duk wanda ya shiryi to ya shiryi ne a sanadiyar turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku don haka ubangiji ta'ala yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana shiryar da jama'a zuwa tafarki wanda yake madaidaici bayani kuma ya gabata hidayah kala biyu ce akwai hidayatu dalalatin wa irshad akwai kuma hidayatu tawfiq hidayatu dilala wal irshad shine ai maka bayani a nuna maka hanya ta kwarai da hanya ta banza kuma taka ta rige ka zaba ma kanka abinda kaga ya dace maka amma hidayatu tawfiq na a shiryar da kai ai maka gaman katari game da karbar wato gaskiya wannan abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wataala wanda bai tarayya da kowa kamar yanda ya kure wannan hidaya daga manzansa sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yace laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha kamar yanda yace innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi don haka anan da yace fa hadakumullahu bi ubangiji ta'ala ya shiryar da ku a sababina kenan wannan hidayatu tawfiq ubangiji ta'ala ya ma mutanen Madina dace zuwa karbar imani a sanadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda bayani ya gabata sanadiyar musuluntar su an gama aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aski a nan Mina bayan an yi jifa manzon Allah yana bujuro da kanshi ga jama'u yana tallata musulunci daman a lokacin haji dukkan jama'a daga sassanin duniya sukan zo tun a wannan lokaci ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan bujuro da kanshi ga al'ummu yana tallata musu musulunci sai ya ga wata ɗan jama'a a zaune manzo Allah sai ya je yake cewa ni ne wanda Allah ya turo ni a matsayin manzo wanda yake cika makin manzanni ko kuna buƙatar in gabatar muku abin da nazo da shi junansu ya kalli juna suka ba junansu shawara suka ce maza wannan fa shine manzon da yahudu suke muku barazana da shi cewa ai karshen manzanni zai zo idan ya zo za su mara masa baya su fatattake mu su fitar da mu daga birnin Madina daman da yahudawa da mutanen Madina ba sa ga maciji tsakankaninsu a lokacin nan suka ce to wallahi kar ku sake sirgayi ku yi imani da shi waɗannan jama'a da manzon Allah ya same su ya karanta musu alkur'ani gaba ɗayan su suka musulunta mutum 10 wani abu kuma suka yi mahada da shi a cikin dare a nan Aqaba shine bai'a ta al-Aqaba al-ula wanda suka kulle yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce sun musulunta kuma za su yi kokarin mara masa baya kuma za su bashi mafaka wannan 12 da suka koma Madina sai suka ringa kokarin tallata musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura musu jakada na farko shine Mus'ab ibn Umair wanda a shekara ta badi sai da mutum 83 suka zo suka yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daren Aqaba wanda yake da biyu wanda waɗannan da suka koma suka ringa tallata musulunci rana bata fada ba kowane gida da ka sani daga cikin gidajen Madina sai da musulunci ya kutsa in har mai gidan bai musulunta ba to matar shi ta musulunta ko kuma ɗan shi ko jikan shi to dan haka anan sanadiyar musuluntar mutanen Madina shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar kuma yanda shine sanadiyar shiryuwar al'umma tun ran da Allah ya turo shi har zuwa kiyama sai yace shine yace alam ajidukum dullalan shin wai ban same ku ba kuna batattu lafazin dullal jami'i ne na wato balun in aka ce balun wanda ya kauce ma tafarki wanda yake madaidaici fa hadakumullahu bi ubangiji ta'ala ya shiryar da ku wato a sababina wa kuntum mutafarriqin wai shin da ba ku zamanto ba mabambanta a wajen ra'ayi ba ku ga maciji tsakankaninku fa allafakumullahu bi ubangiji ta'ala ya hada tsakankaninku da su da kauna a sanadiyata bayan bayanin ya gabata cewa yahudawa da mutanen Madina ba sa ga maciji su kansu kabilun Madina kabilu ne guda biyu kabila ta Aus da Khazraj tsakanin su suma ba sa ga maciji a kullun suna yakar junansu to amma da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musulunci ya shiga gidajen su sai suka samu haduwar kai da kaunar juna dan haka wannan kuma babbar ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wataala wanda wannan ma musanda cewa abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wataala duk wani da ka sani duk matsayin sa yayi kadan mutum biyu waɗanda ba sa ga maciji kace ka hada kansu Ubangiji ta'ala shi kadai yake iya hada tsakanin bayinsa dan haka yake gora ma manzansa sallallahu alaihi wasallam huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'mini wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna allaha alafa bainahum innahu azizun hakim Ubangiji ta'ala yace huwa allazi ayyadaka bi nasrihi ubangijin da ya aiko ka shine ya karfafe ka bi nasrihi wato da taimakonsa ya baka galaba akan abokan gabarka wabil mu'minina kuma shine ya taimaka maka kuma da mu'minai suka baka hadin kai akan taimaka maka akan isar da sakon da na turo ka da shi wa allafa baina qulubihim su waɗannan mu'minai ubangiji ta'ala shine ya hada tsakanin zukatansu da so da kauna law anfaqta ma fil ardi jami'an ubangiji ta'ala yace ma manzansa da zaka ciyar da abin da ke duran ƙasa gaba ɗayansa na arziki domin hada tsakanin zukatan jama'a ubangiji ta'ala yace ma allafta baina qulubihim kai kadan ka hada tsakanin zukatansu nan fa mu kalli wannan aya Allah yana bayani ga manzansa inda a ce dukiyar duniya gaba ɗayanta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce yayi kokarin kashe wannan dukiya domin hada tsakanin zukatan mutum biyu waɗanda ba sa ga maciji tsakanin su ubangiji ta'ala yace kai kadan ka hada tsakanin zukatansu don haka muka yi bayanin bata lokaci ne ayi ta bannata dukiyar ƙasa akan wasu hanyoyi na banza na shedanci wai kwa ma hadin kan yan ƙasa ake wannan dukiya da ake kashewa wallahi ba abinda za ta ƙara illa rabuwar kai ga jama'ar ƙasa domin musulunci shine abu daya daya wanda yake hada kan al'umma in har kuna so al'umma ta ƙasa kanta ya samu haduwa su kaunaci juna a zamantu tsintsiya madaurin ki daya to ku ba malamai damar kokarin shigar da addinin musulunci ko ina ba tare da tsangwama ba kuma duk wani abu wanda yake na karantarwar addini in an gabatar muku ku amsa ku yi kokarin tabbatar da shi a cikin jama'a ta wannan hanya kan al'umma yake haduwa don haka in abu yayi zafi ai a yau in abu ya rikice malaman suke zawa su nema kuma duk da cewa galibi malaman da suke nema ba sa neman su ta hanyar da ya dace kuma su kansu malaman da yake sun riga sun makamci ba sa nuna musu hanyar ta dace abi sai dai ku kawo abinda za a yi sauka a yi addu'a a yi kaza a samu kwanciyar hankali a ƙasa addu'a kadai ba ta yi sai an kama sababi komai Allah ya sanya mishi sababi sai an kama sababi an bi hanyoyin da suka dace abi sannan kuma za a biyo baya da addu'a domin ba za a dogara akan sababin ba in aka kama sababi kuma dole za a dukufa akan addu'a wannan addu'a shine ne abinda zai tabbatar mana cewa mun dogara ga Ubangiji subhanahu wata'ala mun maida lamarin mu zuwa gare shi amma sai mun kama sababi ayi kokarin yaya za a yi a gyara zukatan jama'a a nuna musu abin da ya dace da abin da bai dace ba in yaso sai a yi kokari a wajen addu'a akan cewa abin da ake gabatar ma al'umma Ubangiji ta'ala ya musu dace game da karbarsa dan haka dai a takeice wannan babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala samun hadin kai dan haka su mutanen Madina Ubangiji ta'ala yake gora musu akan wannan ni'ima a cikin suratu Ali Imran واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وبنجي تعالى كيتشوا واذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة وبنجي سبحانه وتعالى دي جدد أموكم ko kuma mu ce ku tuna ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala da ya jaddada muku domin nan mufradul mudaf ne an gane ko idh kuntum a'da'an yayin da kuka zamanto makiyan juna ba ku ga maciji ku kabila ta Aws da Khazraj fa allafa baina qulubikum Ubangiji ta'ala ya hada tsakanin zukatanku da su da kauna fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana kuka zamantu ɗan uwan juna da ni'ima ta Ubangiji subhanahu wata'ala da ya jaddada muku shine musulunci kaga anan me Allah ya nuna mana musuluncin da mutanen Madina da suka karba shine ya hada tsakanin zukatansu amma duk wasu dubaru sun yi kadan su hada kan al'umma to shine anan manzon Allah ya ce wa kuntum mutafarriqina shin wai ban same ku ba kuna mabambantan ra'ayi ba ku ga maciji tsakaninku da juna fa allafakumullahu bi Ubangiji ta'ala ya hada tsakanin zukatanku da su da kauna a sanadiyata wa alatan manzon Allah ya ce shin ban same ku ba talakawa fa aganakumullahu bi Ubangiji ta'ala ya wadatar da ku a sanadiyata shine Ubangiji ta'ala ya bude muku hanyoyi na samun arziki ita ce ganima ta yaki da mutanen Madina talakawa ne a sanadiyar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina da karbar musulunci da suka yi Ubangiji ta'ala ya buda musu hanyoyin arziki shine anan yace wa alatan an gane ku ai wa kuntum alatan kun zamanto da talakawa ne fa aganakumullahu bi Ubangiji ta'ala ya wadatar da ku wato a sababina kullama qala shay'an a duk lokacin da kinan lafazin ala an ciro shi ne daga wato shine aila in aka ce aila in aka ce wannan jam ala jam'i ne na ail in aka ce ail shine talakka an ciro shi ne daga aila aila shine talauci kamar yanda yace wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi insha shine kullama qala shay'an a duk lokacin da manzon Allah ya fada musu wani abu qalu sai su fada su ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzansa su suke da abin da za su gora mana an gane ko su suka fi yawan baiwa da ni'ima akan mu shine ma'anar aman domin an ciro shi ne daga minna minna shine kama mutum wata ni'ima wanda kana da damar da zaka iya gora masa akan abin da ka masa dan haka shine Ubangiji ta'ala yake cewa ya mununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin ash-shahid balillahu yamunnu alaykum bari dai Allah shine yake da damar da zai iya gora muku an hadakum lil imani domin shi ya shiryar da ku zuwa ga imani wanda da ba ku san shi ba to dan haka shine yace kullama qala shay'an a duk lokacin da manzon Allah ya fada musu wani abu daga cikin waɗannan maganganu da yace musu shin ban same ku ba kuna batattu ubangiji ta'ala ya shiryar da ku a sababina sai su ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzansa su suke da abin da za su gora mana ma'ana su suka fi yawan ni'ima da baiwa akan mu da yace shin ban same ku ba kuna mabambanta a wajen ra'ayi ba kwa ga maciji da juna fa allafakumullahu bi ubangiji ta'ala ya hada tsakanin zukatanku da su da kauna a sababina sai suka ce Allahu wa rasuluhu aman da yace shin ban same ku ba a talakawa ubangiji ta'ala ya wadatar da ku a sababina suka ce Allahu wa rasuluhu aman don haka shine sai yace kullama qala shay'an a duk lokacin da manzon Allah ya fada musu wani abu sai su ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzansa wato su suka fi baiwa akan mu qala sai manzon Allah yace ma yamna'ukum an tujibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me zai hana ku ku mai da ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam martani na manzon Allah yana lakanta musu in na ce shin ban same ku ba kuna kaza aka yi kaza ban same ku ba kuna kaza Allah ya yi kaza da ku ku me yasa ba za ku mai da ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam martani kuma ku ce kun masa kaza kun masa kaza shine anan adalci na shugabanni kenan mazanjiya ma yamna'ukum an tujibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me zai hana ku kuma ku amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku mai da masa martani qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu aman ina mu ina mai da ma manzon Allah martani Allah da manzansa ai su ne mafi baiwa akan mu mi gare mu da zamu iya gora ma Allah da manzansa qala sai manzon Allah ya ce da su law shi'tum la qultum ji'ina kaza wa kaza inda kuma kun so ku mai da mu martani manzon Allah ya ce kuna da abin da za ku iya mai da mu martani inda kun so sai ku ce da ni ji'ina kaza wa kaza la qultum ji'ina kaza wa kaza ko kuma ji'itana kaza wa kaza haka ne a cikin wancan nuska ko ji'itana ko yawa ji'itana abin da nake so ku sani yawa ji'itana bi kaza wa kaza da kun so sai ku faɗa ku ce ji'itana bi kaza wa kaza ai kai ma ka zo mana da kaza da kaza wannan magana ce a dunkule tare da cewa akwai riwaya da ta fassara shine manzo Allah ya ce law shi'tum da kun so la qultum da kun faɗa ataitana mukazzaban ka zo mana halin jama'ar ka sun ƙaryata ka game da sakon da ka zo musu da shi fasaddaqna ka mu ko muka gaskata ka domin makka sun ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina suka musulunta gaba ɗayan musulunci ya shiga gidajensu shine su ce a taitana mukazzaban ka zo mana halin ana ƙaryata ka jama'ar ka sun ƙaryata ka fasaddaqna ka mu ko muka gaskata ka wadaridan ka zo mana matsayin an koro ka daga mahaifarka fa awaina ka muka baka mafaka wa faqiran ka zo a matsayin kana talakka fa wasaina ka muka taimaka maka da dukiyar mu da rayuwar mu inda kun so manzo Allah ya ce kuma ai da kun faɗa mun haka ala tarbauna an yazhaban nasu bishati wal ba'ir manzo Allah yace yanzu ba za ku yadda ku amince jama'a wato su koma masaukansu da awaki da raƙumma wata zahamuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila rihalikum ku kuma ku koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izuwa masaukanku birnin Madina ku koma da fiyayyen halitta laula al-hijra manzon Allah yace in ba dan wato hijira ba wanda Allah ya riga ya hukunta tun ran da ya halicci sammai da ƙasai Allah ya hukunta cewa Makka ba zan tabbata ba a cikin da a ƙarshe zan yi hijira in koma Madina yace la kuntum ra'an min al-ansari manzon Allah yace wallahi da na zamanto mutun daga cikin mutanen Madina in ba dan hijira ba da Allah ya kaddara cewa Makka garin kafirci ce a wannan lokaci dole na kaurace mata na koma Madina manzo Allah ya ce da na zamanto wato mutun daga cikin mutanen Madina dan haka su Yahudawa ƴan share wuri zamna wanda su sun karanta a cikin littattafansu sai suka yi zaton cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a birnin Madina zai bulla ko kuma a birnin Khaibar, domin duka sifofin da Allah ya siffanta a cikin At-Taura da Injila da sauransu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun karanta. To sai suka ga inda ya dace nan Madina da Khaibar, dan haka su Yahudawa sai suka je suka share wuri suka tsugunna, wanda asalin ita birnin Madina gari ne wanda yake na Larabawa na Yemen, wanda kabilar Aus da kabilar Khazraj asalin su tushen su mutanen Yemen ne, suka tashi suka kauro nan. To dan haka su sun komo birnin Madina kamar yadda suka karanta a iya tunanin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga cikin su. To sai suka kuskure, ita Madina wurin hijirarsa ce, amma mahaifarsa ita ce Makka. To dan haka anan shine manzon Allah ya ce musu laulal hijira, yace in ba dan hijira ba, yace la kuntum ra'an min al-ansar, yace da na zaman tu mutun daga cikin mutanen Madina. Walau salakan nas wadiyan aw shiban, yace da jama'a za su shiga wani kwari ko wani lalloki wanda yake na dutse, idan aka ce shi'ib wato hanya ta tsakanin dutse da dutse kenan lungu, jam'un sa shine shi'ab. Yake cewa la salakan nas wadiyan, da a ce jama'a za su shiga wani kwari su bi za su wuce, aw shi'iban yace ko wani lungu. Manzon Allah yace la salaktu wadiyal ansari wa shi'ibha, manzon Allah yace wallahi lungun da mutanen Madina suka bi ko kwarin da mutanen Madina suka bi, yace manzon Allah yace wallahi shi zan bi. An gane ko, domin su sune abokan tafiya. Sai yace al ansaru shi'ar, manzon Allah yace ku san da cewa fa ku mutanen Madina ku ne yar ciki, rigar da ake kiranta su cike nan, wanda kake sanyawa a ciki sannan ka dura wata a sama, wanda riga ta ciki tafi kusa da jikinka. Wannan kinaya ce manzon Allah yake nuna cewa a cikin jama'a, a cikin mu'minai, wanda suka fi kusa da shi sune mutanen Madina. Dan haka anan yace al ansaru shi'ar, yace ɗan Madina yace sune yar ciki, riga ta yar ciki kenan. Sai yace wannan su disar, yace sauran mutane su kuma game ne, ma'ana riga ce wadda aka dora a sama, rigar da kake sanyawa wadda take kusa da fatarka ita ce ake kiranta da shi'ar. An gane ko, an kiraye ta shi'ar domin tana goguwa da gashi wanda yake na jiki. Sannan disar ikuwa riga wadda take a sama kenan, kaman formalin, kun taba gani an sa formalin a ciki, sai dai in an sa wata riga sannan ita a dora ta a sama. An gane ko, kenan su kamar matsayin rigar da ake cewa soci ko kuma debardere wadda ake sanya ta a ciki sannan sai a dora wata a sama, kenan su mutanen Madina a matsayin wannan riga ce a ciki, kenan su suka fi kowa kusaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace wannasu difarun, yace sauran jama'a kwa wato kenan yar sama ce, riga ce yar sama ko kuma kace gani. Innakum satalqawna ba'di athara, manzon Allah yace lalle ku jama'a ta mu'minai ku san da cewa bayan wucewa ta, manzon Allah yace za ku hadu da wato san kai da babakire da handama. Idan aka ce al'athara shine wani ya kadaita da dukiyar jama'a, ya hana duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa, kamar yadda shugabanni suke a yau, dukiyar ƙasa ta su ce da su da matansu da ƴaƴansu da makusantansu da ƴan siyasarsu, amma duk wani wanda yake da haƙƙi a cikin wannan dukiya, maganar a bashi haƙƙin shi ma bai ma taso ba. In kaga ka samu wani abu to sai an yi jibi. Wannan tun a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labarin abinda zai wakana bayan wucewar shi, handama game da dukiya ta al'umma. Dukiya ce ta jama'a, amma wani sai ya zo ya yi rubda ciki akan ta, kawai da shi da wanda yake kusa da shi su kadai za su amfana da wannan dukiya ba tare da sauran jama'a ba. Don haka in aka ce al'athara, wato shine malamai suka ce al-infiradu bishai'i, al-infiradu bishai'il mushtarak duna man yushariku fihi, ko kuma duna man yushriku fihi, mutun ya kadaita da abun wanda yake na tarayya ba tare da wanda yake tarayya da shi ba, ma'ana ba tare da wanda yake da haƙƙi ba, kai kadai sai kai rubuta ciki akan haka. Kuma wannan ya wakana tun ƙarshen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda wasu suka kawo kuka wajen Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, game da abinda suka hadu da shi na handama da shugabanni suke yi. Yace dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana haka, yace dan haka abinda nake so da ku, duk wani abu wanda yake na haƙi wanda yake kanku wanda Allah ya tura muku game da shugabanni ku yi kokari ku bada haƙin da yake kanku naku wanda ya markaye a wajen su kuroki Allah subhanahu wataala da karfin mulkin sa da kudurarsa ya kunkulo haƙinku to dan haka shine yace innakum satalqawna ba'di athara manzo Allah yace lalle za ku hadu da handama da babakire da rubda ciki da dukiyar al'umma wato bayana kenan shi wanda za su mulke ku za su kebanci kansu da dukiyar jama'a su hana duk wani mai haƙi haƙin sa manzo Allah yace fasbiru ku dau hakuri an gane ku duk zaluncin da shugaba zai maka a ka'ida ta musulunci ba maganar kai fito na fito da shi an gane ba maganar ka fito kai ta hayaniya kana zage zage kana fada da shi akan cewa sai an baka haƙinka abinda za a yi sai ka dau hakuri hanya daya daya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana mu kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wataala mu roke shi ya fito mana da haƙin shi hatta talqawni alal haud manzo Allah yace ku dau hakuri yace har ku hadu da ni wato a talkina wanda talki ne wanda Allah ya tanada ma manzansa sallallahu alaihi wasallama wanda mu'minai za su je su sha game da wannan ruwan tafki a ranar kiyama wanda shi al-haud yana kasancewa kafin a hau siradi a fagen taron al-kiyama ubangiji ta'ala ya tanada ma manzansa wannan tafki an gane ko kafin a hau siradi wanda wannan tafki ya fadin sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana tafiyar wata guda ne an gane ta kowace kusurwa tsawon shi tafiyar wata fadin shi tafiyar wata manzon Allah yace kuma ruwan tafkin nan manzo Allah yace abyadu minal laban yafi madara wato fari sannan wa atyabu minal misk yafi turaren almiski kanshi wa ahla minal asal manzo Allah yace kuma yafi zuma wato zaki sai yace wa abradu minas salj yafi wato kankara wato sanyi sannan manzo Allah yace kizanuhu kalujumis sama ko kofuna waɗanda suke na shan wannan ruwa manzo Allah ya ce yanda ka san kaman taurarin sama haka suke a wajen yawa da kyalli an gane ku wajen yawa da kyalli kyalkyali yanda ka san taurarin sama haka suke sannan manzo Allah ya ce lahu mizaban ya muddanihi min naharil janna au kama kala sannan akwai indararu guda biyu ko mu ce azruru guda biyu wanda ɗaya na zinare ne ɗaya na azurfa ne kamar yadda manzo Allah ya faɗa daga ma'ul kausar wanda yake gidan aljanna wannan azururu biyu su suke kawo ruwan zuwa wannan tafki manzo Allah yace duk wanda ya sha daga ruwan wannan tafki har abada shi da kishirwa an kare Allah ka shayar da mu sai dai sababin da yake sanyawa a sha ruwan wannan tafki shine na cewa akan bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan karantarwa shi duk wanda ya canza karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai mala'ikun Allah wanda Allah zai sanya su kafin a iso wannan tafki idan manzon Allah yana kira ga jama'a halumma ilayya kuzo 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 wannan mala'iku sai su datse tsakanin shi da su sai su ringa kurar su da guduma sai manzon Allah sai ya ringa cewa mabiyana ne sai su ce baka san ba abinda suka canza bayan ka ai sun canza karantarwar ka manzo Allah sai ya ce fasukan fasukan Allah ya kara nisan ta su Allah ya kara nisan ta su to shine anan manzo Allah ya ce mu dau hakuri akan dukkan zaluncin da shugabanni za su mana kar mu yi fito na fito da su hatta talqawni alal haud manzo Allah ya ce sai kun hadu da ni wato a tauki a ranar kiyama don haka a takaice wannan hadisi ne wanda yake mai darsa waɗanda suke masu yawa a cikin sa kamar yanda anan shi Abdullahi ibn Zaid ibn Asim wato yake fada mana dai kamar yanda bayani ya gabata dai sanadiyar shi dai raba wannan ganima ta yakin Hunay wanda anan su mutanen Madina wani abu ya ringa kai kawo a cikin zukatan su amma menene ya kai su haka rashin fahimtar hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wadancan muhajirun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya basu ne domin jama'a ne wanda sun baro gidaddajin su sun baro dukiyar su sun nemi yarda Allah da ta manzansa suka zo suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina galibin waɗanda suka yi hijira sun baro dukiyar su a mahaifar su kuma sun baro gidaddajin su sun zamanto sun zo birnin Madina suna rabe kenan anan suna da haƙƙin a taimaka musu da wani abu daga cikin dukiyar da aka samu su kuma waɗancan mu'allafatu qulubuhum da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya basu ne dan kwadayin wasu su musulunta wasu kuma domin imani ya tabbata a cikin zukatansu dan haka amma su mutanen Madina ba komai bai kai su suka ringa jin haushi suka damu akan cewa menene laifin su da ba a basu ba saboda san abinda aka halitta musu ganima Allah ya halitta musu suna da haƙƙi kuma duk wanda ya fito fagen daga yana da haƙƙi a bashi wani abu daga cikin ganima ta yaki to amma abinda ya kai suka ringa jin haushi shine rashin sanin hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da irin wannan rabu da yayi an gane ko wanda a ran nan ne ma wani ya tashi yake cewa wannan rabu ne wanda yake na zalunci yace wannan rabu ba a yi shi dan Allah ba wanda ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka to dan haka anan siyasa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da tabiyar al'umma manzon Allah sai ya ringa tunatar da su babbar ni'ima da Ubangiji subhanahu wata'ala ya jaddada musu wanda duk wata ni'ima idan ya fada sai su ce Allahu wa rasuluhu aman wanda wannan hikima ce ta hada kan al'umma wanda Allah ya karantar da manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwantar musu da hankalinsu da abu wanda yake fiyayye yace shin yanzu ba za ku yarda ku amince jama'a su koma gidajensu da awaki da raƙuma ko kuma ku koma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ku da su wane ne yake saman wani wane ne ya fi riba a cikin ku kuka fi kowa riba domin ku kuka koma masaukanku da fiyayyen halitta waɗannan sun koma da kayan duniya ku ba inda zai je yaso to dan haka wannan kenan yana nuna mana cewa kamar yanda bayani ya gabata shine yana nuna mana duk a yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba yakin da aka samu ganima mai yawa irin yakin Hunain kamar yanda bayani ya gabata wanda kuma wannan hadisi bugo da ƙari yana nuna mana cewa duk wani abin da Allah ya halitta a ban ƙasa na arziki kamar yanda bayani ya gabata mu'minai sune suka cancance shi domin duk abin da mu'minai suka ribato na ganima dukiyar kafirai to wannan daman asali ma dukiyar su ce suka dawo da ita zuwa gare su darasi na uku muka ce shugaba shine ya cancanci ya raba ganima ta yaki kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya raba ganima ta yaki kuma anan na nuna mana halaccin shugaba yana iya yin iya ijtihadin sa ya ga waye cancanta a bashi wane ne bai cancanta ba a bashi saboda maslaha ta addinin musulunci waɗannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya basu ba dan sun fi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana hadisi sahihi na cikin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rabu sai ya hana wani sahabi yana gefe wani sahabi sai ya samu damuwa yace ya rasulullahi yaya aka yi kai rabu ka hana wani ina ga wani ku shi ya fi cancanta a dauka a bashi domin wani mu'mini ne manzon Allah sai ya ce ko dai musulmi aka jima hallo ya sake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya zaka ba jama'a wani ka hana shi ina ganin wani fa mu'mini ne ya cancanta a bashi manzon Allah yace ko dai musulmi a ƙarshe manzon Allah yace masa nakan yi rabo in ba wani in hana wani wanda na bashi ne domin tsoron kar Allah ya kifar da shi akan fuskar shi a cikin wuta kaga su mutanen Madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana su daidai da yar akuya ɗaya daga cikin wannan ganima ta yaki maslaha anan abinda manzon Allah ya tsinkayo mutanen Madina imani ya riga ya samu zama a cikin zukatansu ko an ba su ko ba a ba su musulunci yi za su yi manzon Allah ya dogara ne akan abinda Allah ya kawata a cikin zukatansu na imani walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuka wal-isyan dan haka manzon Allah ya dogara akan imanin da Allah ya kawata a cikin zukatan mutanen Madina ko ba a ba su daga cikin wannan ganima ba maganar su gudu ko su ja da baya amma su waɗannan inda a ce ba a ba su ba to wani zai iya ja da baya ya yarda dan haka yace su da yawa nakan yi rabo in ba wani in hana wani wanda na bashi yace na bashi ne domin jin tsoron kar Allah ya kifar da shi a wuta akan fuskar sa kenan wannan dan abin da aka bashi zai iya wato sanya kaunar musulunci a cikin zuciyarsa dan haka kenan anan shugaba sai ya tsaya yayi nazari yayi iya ijtihadin shi ya ga waye kamata a ba wane ne ya dace a hana ko kuma waye dace a bashi kaso mai yawa wane ne ya dace a bashi kaso wanda yake kada kamar yanda mutun daya Safwan ibn Umayya bayani ya gabata shi kadai sai da manzon Allah ya bashi rakumi 300. Sannan darasi na biyar a cikin wannan hadisi yana nuna mana cewa waɗanda suke abin lallasar mazukata akan dauka a basu imma daga cikin dukiyar zakka, kamar yanda muna cikin babi ne wanda ke bayani game da zakka, kamar yanda kuma suna da haƙƙin a dauka, shugaba yakan iya dauka daga cikin ganima ta yaƙi ya dauka ya basu, kamar yanda wannan hadisi yana mana bayani ne akan ganima ta yaƙin Hunayn da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba waɗanda suke abin lallasar mazukata. Sannan kuma wannan yana nuna mana hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da siyasar da Allah ya karantar da shi ta tafiyar da al'umma, ta hada kan al'umma. Wannan abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fice a kansa, wanda hatta da makiya kafiran duniya sun tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake da siyasa irin ta shi. A cikin dan lokaci takaitacce ya ci duniya, musulunci ya dangana dukkan wasu sasanni, kuma ya hada kan al'umma. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa halaccin kenan ka hana wani domin amincewa a matsayin da yake, kamar yanda bayani ya gabata. In ka tabbata wani ko baka bashi ba abokin tafiya ne, to wanda kake tsoron zai ja da baya sai ka dauka ka bashi, shi wanda ka amince da shi ka hana shi. Sannan kuma wannan yana nuna mana wato abokin jayayya ba laifi ka tabbatar masa, ka kafa masa hujja a lokacin da kuke jayayya. Kaga anan kasancewar su mutanen Madina sun dan ji haushi akan an hana su, to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ringa kafa musu hujja. Shin ban same ku ba kuna batattu Ubangiji ta'ala ya shiryar da ku a sababina? Ban same ku ba kuna mabambantan juna, ma'ana ba ku ga maciji? Ubangiji ta'ala ya hada zukatanku a sababina? Ban same ku ba a matsayin talakawa? Ubangiji ta'ala ya wadatar da ku? Don haka abokin jayayya zaka iya kafa masa hujja a lokacin da aka bukatu, ka gaya masa ni fa nayi kaza nayi kaza nayi kaza. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa mumini dan ya samu wani jin haushi a cikin zuciyar shi game da wani al'amari na duniya, wannan bai ya bata masa imaninsa, kuma bai zo da abin zargi ba, kamar yanda su mutanen Madina jin haushin su na ba a basu ba, amma wannan ganima ai sun cancanta ne a basu, kuma kayan duniya ne, to dan haka wannan ba abin zargi bane ba. An gane ko? Basu zo ba da wani abu wanda za a zarge su, dan sun yi kwadan abin da suka cancanta a basu. Sannan kuma wannan yana nuna mana duk lokacin da aka samu wata bukata kebantacciya ko kuma bukata wadda take gamammiya, to ya dace shugaba ya fito ya ma jama'a huduba, ya fito ya ma mutane gargadi. Don haka malamai suke daukan dama duk lokacin da aka samu jama'a sun shiga cikin wani yanayi, sai a zo a shirya wani wa'azi wanda yake na musamman, yanda za a yi kokarin daidaita al'umma. Don haka duk abin da ya taso wanda jama'a suna bukatar a yi musu bayani, in ma abu keɓantacce ko abu wanda yake gamamme, a matsayinsa na shugaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya yi musu hudba, wani gargadi ne manzon Allah yake gabatarwa. Sannan kuma wannan yana nuna mana halaccin a kulla wani zama na musamman in wata bukata ta samu. Kaga anan mutanen Madina ne kawai manzon Allah ya ce a tattara masa su a gudaya, zamani na musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya shi tsakanin shi da mutanen Madina. Sannan kuma wannan yana nuna halaccin wato kake banci wanda kake masa zance da kira na musamman. Nan da manzon Allah ya ce ya ma'asharal ansar, ya ku taron mutanen Madina, nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya girmama lamarin su, ya nuna cewa suna da wata kima da martaba. Sannan kuma wannan yana kuma sannan wannan hadisi yana nuna mana duk mutumin da wani abu na amfanin rayuwa ta duniya ya kuce masa, to ka tunatar da shi dangane da ni'imar da Ubangiji subhanahu wataala ya jaddada masa, ni'ima koyayya da ni'ima wadda take bayyananniya. In kana ganin wani abu ya kuce maka na rayuwa ta duniya ka samu damuwa, to abin da ya kamata sai a tunatar da kai irin ni'imomin da Ubangiji subhanahu wataala ya jaddada maka wanda sun wuce ni'imar da ka rasa, abin da ka rasa. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tunatar da su ni'ima ta hidayah da Ubangiji ta'ala ya musu shirye suwa, ya nuna musu ni'ima ta hadin kai da Ubangiji subhanahu wataala ya musu, sannan ni'ima ta uku gaya wadatarwa da Ubangiji subhanahu wataala ya musu bayan talaucin da suke ciki. Kuma ya nuna musu cewa dan jama'a sun tafi da shanu da raƙuma da tumaki da awaki,
to kar ku manta ba ku kuke sama da su saboda babbar ni'ima wadda Allah ya muku wanda ba wanda yake da ita ku kun koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izuwa masaukin ku dan haka kenan duk mutumin da ya dan nuna damuwa akan wani abu na duniya ya kauce masa to sai mu tunatar da shi game da wata ni'ima kuyayya da bayyananniya da Ubangiji subhanahu wataala ya jaddada masa kuma wannan yana nuna mana fadula ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mutanen Madina kuma hakanan akan jama'a gaba daya mutanen Madina duk abin da suka samu sun same shi ne a sanadiyar turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka duk wani matsayi da muke ciki har zuwa kiyama na jin dadi da wani kwanciyar hankali a sanadiyar zawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne Ubangiji ta'ala ya fitar da mu daga cikin duhu na kafirci zuwa haske wanda yake na imani sannan kuma wannan yana nuna mana an buƙaci cewa in zamu yi maganganu to mu kyautata lafuzza game da yin ladabi ga Allah da manzansa kaga anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi ai kuma kuna da abin da za ku gora mu shin ku me yasa ba za ku ce kaza ba za ku ce kaza ne suka ce sai suka ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzansa su suke da abin da za su gora ma jama'a sannan wannan kuma yana nuna mana cewa fadala ta mutanen Madina yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa su yar ciki ne sauran jama'a su ne rigawa da take ta waje wanda yana nuna mana cewa su mutanen Madina sun fi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka manzon Allah yake cewa san mutanen Madina alama ce ta imani kin mutanen Madina alama ce wanda take ta munafirci sannan kuma wannan yana nuna mana wato muhajirun sun fi mutanen Madina matsayi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi wuhinta ba game da hijira cai laulal hijira in ba dan hijira ba manzon Allah yace la kuntum ra'an min al ansar yace da na zamanto mutun daga cikin mutanen Madina dan haka su al muhajirun su suke da daraja duriya akan mutanen Madina domin hijira matsayi ne wanda yake na daban wanda Ubangiji subhanahu wataala su ya gabatar wasabiquna al awwaluna sai yace min al muhajirina wal ansari haka yace da kattaba Allahu ala nabiyyi sai yace wal muhajirina sai yace wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al usra haka yace lil fuqara'i al muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasula ulaika humus sadiqun sannan kuma ya biyo baya da wallazina tabawwa uddara sune mutanen Madina sannan kuma wannan alama ce daga cikin alamomin da suke tabbatar mana gaskiyar manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana bada labarin abinda zai wakana bayan shi na handama da babakire da rubda ciki game da dukiyar al'umma wanda za a samu shugabanni suna yi sannan kuma wannan hadisi yana tabbatar mana tashin alkiyama domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa za ku ga handama da san kai bayan wucewa na wanda shugabanni za su ringa yi da dukiyar al'umma sai manzon Allah yace fasbiru yace ku dau hakuri hatta talqauni alal haw yace har ku hadu da ni a tawkin da Allah ya tana damu a fagen alkiyama kaga wannan hadisi yana tabbatar mana tashin alkiyama domin wannan tauki a fagen alkiyama ne Ubangiji subhanahu wataala ya tana dama manzansa wannan kuma yana nuna mana umarni game da daukan hakuri game da duk abin da ya shafi tarkacin duniya duk mutumin da ya zalunce ka ya tauye maka haƙƙinka game da al'amarin duniya to abinda ake bukata ka dau hakuri ka nemi sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wataala domin shi al'amari na duniya karare ne sannan kuma wannan yana nuna mana rashin halaccin fito na fito ga shugabanni waɗanda suke azzalumai shugaba duk zaluncin shi to a matsayinka na mumini baya halatta kai fito na fito da shi kai masa zanga zanga ka yake shi akan cewa da karfin siyasi ka kwaci haƙinka iya abinda ake bukata ka kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wataala kai ta addu'a kai ta roƙonsa Ubangiji ta'ala ya kawo maka wanda yake adali wanda zai ba wanda zai sadar da duk wani zai sadar da haƙƙin duk wani mai haƙƙi zuwa gare shi haƙƙin jama'a wanda ya mallake Ubangiji ta'ala ya kawo wanda zai sadar musu da haƙoƙuwansu sannan kuma wannan yana nuna mana wato shine wato halaccin ka ba jama'a labari dangane da abinda zai wakana na abin ki nan gaba domin su yi shiri su san yanda za su tunkari wannan abu kaga anan kafin abin ya wakana ne manzon Allah yake bada labarin cewa bayana da sannin za ku ga kaza menene hikima anan da manzon Allah yake ba su labari kuma alhali abin ki ne kenan dan su yi shiri su san matakan da za su dauka duk abin da ka san zai tunkari jama'a abu wanda yake abin ki a iya kyautata zatanka ko abin da kake da tabbas gada bari ta hanyar wahayi alqur'ani da sunna sai ka gaya musu su san matakin da za su dauka kenan kuma su nutsu su kwantar da hankalinsu kenan abin in ya zo ma ga ta hanyar za su fito masa sannan kuma wannan yana nuna mana fadula ta mutumin da zai sadaukantar da rayuwarsa da dukiyarsa wato domin taimaka ma addinin Allah wanda alƙawari ne Allah ya dauka duk wanda ya taimaka ma addinin shi to Allah ya yi alƙawarin taimaka masa a rayuwarsa ta duniya wato da makomarsa lahira lokaci ya tafi nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.